أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم صلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أوليا الله سبحانه وتعالى بقوة مكومي شيني يعلم أن مسلاتي ميتال البركة babban masallacin juma'a na cikin garin Dutse a cikin jihar Jigawa. A kuma wannan wuni na juma'a wanda yau hudu ga watan Ramadan, hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace da 16 ga watan hudu miladiyya 2021. Wannan ayoyi da aka karanto tun daga aya ta 9 har zuwa aya ta 12 mun soma tafsirin su a jiya lokaci yayi mana halin nasa. Mun tsaya a fadin Allah subhanahu wata'ala da yake sun mastawa ila sama, bayan kammala halitta ƙasa ko kuma ƙasai da abinda suka kunsa, to Allah subhanahu wata'ala sai ya nufi halittar sama. وهي دخان الهالي تنا أمسين هياكي. فقال لها سيتي دئتا وللأرض دكما إتقسا إيتيا طوءا أو كرها كزو أمسين كنا ما سبيهي أبوهيو كوكما أمسين تيلستي. قالتا سي سوبيون سكتي أتينا طائعين منذ منا ما سبيعي غريك يا الله كما ينمك أنبتا أزيا. الله سبحانه وتعالى ينادى إيقوان يحلتي ننكم بننكم سميدة كسي أتكين أبندا بيكاسك أبتا ورئيبوها وكالتاشن القيامة ko kalli rabe hukunci tsakanin bayi ko iya mutanen masallacin nan, inda za a ce dan adam ne zai yi musu hukunci, a ce sai an fayyace komai filla filla kana jin shekara nawa za a dauka. Iya mutanen masallacin nan zalunce zalunce da yake tsakanin maƙoci da maƙoci, tsakanin dan uwa da dan uwa, tsakanin mutumin unguwa da mutumin unguwa, yan kasuwa tsakanin su ma'aikata masu na'ar hannu, mun san zalunce-zalunce da yake masu tarin yawa. To amma Allah sai ce wa ma amru sa'ati, lamarin tashin alkiyama bai kasance ba illa ka lamhil basri aw huwa aqrab, fa sai kamar kyaftawar ido ne ko ma abin da yake kasa da kyaftawar ido. To da Allah subhanahu wataala ya so da ya halicci sammai da ƙasai da abin da yake ciki, ninkin ba ninkin su a ƙasa da lahaba ɗaya. To amma Allah sai biyo abin dake-dake kamar yadda muka faɗa, domin a ɗora mutane akan bin abubuwa a sannu-sannu. Nan da yake cewa wahiyya dukhanu alhali, ita sama tana a matsayin hayaƙi. Malaman ilmul hay'a sun ta ƙoƙarin su fayyace me ake nufi da hayaƙi. Wasu suke cewa suracin ruwa ne da yake tashi yake yin sama, yadda ka san gajimare wanda suke falan-falan ƙanana-ƙanana, to da sannu da sannu sai ka ga sun dunƙule sun zamo gajimare wanda yake mai kauri. Wasu haka suka ambata. To amma irin waɗannan abubuwan abin da yake sauƙi mu bar ta a matsayin yadda Allah ya faɗa. Wahiyya dukhanun tana a matsayin hayaƙi. Hayaƙin nan daga me ya samu Allah bai ba mu labari ba. In muka tsaya iyalan, to shike nan mun huta kun buƙatar ta riga ta biya. Allah yake cewa faqala laha, sai ya faɗa wa sama, walil ardi, da kuma ita ƙasa. A nan da Allah ya ce faqala laha itiya, sai a ɗauka umarnin na sama ne ita kaɗai. To amma sai aka ce walil ardi, sai ya faɗa mata ita sama da ƙasan, kuma dole mu yarda cewa sama tun daga sama ta ɗaya har ta bakwai, ita ma ƙasa ta ɗaya har ta bakwai, domin su aka yi bayanin halittarsu. To Allah sai ya ce da su itiya ƙau'an, ku zo a matsayin kuna masu biyayya. Me ake nufi da ma'anan itiya? Wasu malamai suka ce kamar yadda aka haikaito daga Ibn Abbas, Allah ya ƙara masa yadda, cewa ke sama ki ba taurari da rana da wata su gudana kamar yadda aka tsara, ki ba su dama su gudana irin yadda Allah subhanahu wataala ya tsara su gudana. Ke kuma ƙasa ki kece tsirrai su fito, shuke-shuke su fito, ruwa na ƙoramu ya gudana da na gulabe kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara. Ma'ana duk abin da Allah ya kore shi zai gudana a sama, to sama ki ba shi dama ya gudana yadda Allah ya tsara. Duk abin da Allah ya kaddara zai gudana akan doron ƙasa, to ke ma ƙasa kada ki kawo masa cikas, ki bari ya gudana irin yadda Allah ya tsara. To shi ne ma'anan itiya ƙau'an, ku ba su dama su gudana yadda Allah ya tsara a matsayin kuna masu biyayya. Ma'ana kenan da zaɓin ku da son ranku. In ku kun ƙiya ɗaukar han, ko kuma ku bari su gudana a bisa tilasti. Kalata sai da sama da ƙasa suka ce ataina ta'i'in, ya Allah mun zo gare ka muna masu biyayya. Ma'ana mun karɓi wannan umarni naka hannu biyu-biyu, babu wanda yake da ja ko ta cewa akan abin da ka faɗa, dole sai dai je da biyayya. Allah subhanahu wata'ala sai ya ce faqadahunna sab'a samawati, Allah subhanahu wata'ala sai ya kammala halittarsu a matsayin sammai guda bakwai. Mafi yawa kalma ta ƙaba a cikin Al-Qur'ani ko a cikin hadithin manzo alaihi salatu wassalam tana zuwa da ma'ana kammala abu, ba ramo abu ba. Kun ga nan faqadahunna, ma'ana fa'atammahunna, sai Allah ya cika su cif-cif, kamar yadda Allah yake cewa fa'idha qadaytum manasikakum, idan kun kammala aikin hajjin ku cip-cip falamma qada Musa al-ajala yayin da annabi Musa ya kammala wannan wa'adi da aka yi tsakaninsa da sahibu Madiyan fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi idan an kammala sallar juma'a sai ku tafi a ban kasa kaga duk anan an yi amfani da qada 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 duk abin da ake nufi shine cikawa ba ramu wani abu ba wannan ta sanya hadithin da ya shahara wanda manzo alaihi salatu wassalam yake cewa idza ataitumus salata fala ta'tuha wa antum tas'un waqtuha wa alaykumus sakina ma adraktum fasallu wa ma fatakum faqdu to kaga ma'ana faqdu shine fa'atimu abinda ya zama ba ku samu ba to sai ku cika sashi ya zama kun yi shi cimcim wannan shine ra'ayin mafi yawa daga cikin malamai kamar yadda ainihin bin man sha fada to shi yasa Allah ya faɗa bahunna sai Allah subhanahu wata'ala ya kammala su sab'a samawati a matsayin sammai guda bakwai kamar yadda malamai suka ambata suka ce tazarar da take tsakanin wannan ƙasa da muke yawo a kai da sama da muke kallo ya kai tafiya ta shekara 500 sannan kaurin sama inda za ka ce ka bula shi shi ma sai ya kai wannan tazarar sannan kuma ka wuce wannan sama ka je sama ta biyu kwatankwacin wannan tazarar har ka karasa da sama ta bakwai kaga wannan shi zai nuna maka babu wanda ya san iya girman sammai sai mahaliccinsu shi yasa ya ce la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas halittar sammai da ƙasai shine mafi girma sama da halittar mutane har yanzu duk kokarin turawa da suke nitso a ƙasa a yi rami a ƙasa da na'urori a yi ƙasa har yanzu baka taba jin wani mai ilimin kimiyya da yace an kai an kure kasa ba ko ka taba ji ba taba kure ta ba sai dai na'urar ta gajiya ko mai na'urar shi da na'urar su gajiya ga baki daya amma dai a ce an kure kaurin kasa tunda aka yi duniya ba a yi ba kuma har duniya ta tashi ba za a kai wannan zangon ba ba ma abin da yake kasa wanda gaibun ka ce ka nutsa kai kasa ba duniyar nan da muke gani sarrin subhana har yanzu ka taba ji wani mai ilimin kimiyya da yace maka ya gano karshen kudanci a arewaci ko kudanci ko yammaci ko gabashi ka taba ji babu Allah zai baka dama ka dan tafi iya inda zaka je to in kana son kanka da arziki sai ka dawo in kuma kana so a bada labarin ka tafi baka dawo ba to sai ka jarraba ka ce zaka kara wannan shi ke nuna an kure wato gudun dan adam tun a duniya Allah yana nuna maka cewa aikin sa sai shi kuma abin da yace ba zai yi mutum a duniya ba zai yi ba in ku haka duniya take to ina ga lahira ai kaga dan ka tabbas din ka dama a duniya ne to a lahira kuma dama kaga shi kenan mutum ya san cewa ya sallama bai je da komai ba daga shi sai shi kawai sai dai afuwar Allah subhanahu wataala Allah kai mana afuwa to Allah sai yake cewa ya kammala halittun su fi yawmaini a cikin wuni biyu wa auha fi kulli sama'in amraha Allah sai yi wahayi ga kowace sama da al'amarinta ma'anan wa auha wasu malamai suka ce wa dabbara Allah sai ya tsara ga kowace sama abinda za ta gudana a kai wasu malamai suka ce ana nufin ayyuka da za su kasance wanda mala'iku za su yi ta fuskar abubuwa da Allah zai saka akwai koguna akwai ruwaye da su mala'iku da kuma halittun da babu wanda ya san su sai Allah subhanahu wata'ala akwai abubuwa da dama wanda kusan za a iya cewa yadda ake cewa akwai su a ƙasa to a sama ma akwai su kamar ruwaye kamar wato ƙoramu da abin da ya kama da haka to amma mafi yawan abubuwan da yake cikin sama babu wanda ya san su sai mahaliccin su shine Allah subhanahu wa ta'ala manzo alaihi salam a wani hadisi yake cewa sama ta yi nishi kuma ya dace ta yi nishi din babu wani wuri da zaka aje yan yatsunka face sai ka samu wani mala'ika ko yana ruku'u ko yana sujuda ko wani yanayi na bauta ga Allah subhanahu wataala. Ku duba girman saman nan. Kuma a wani hadisi manzo alaihi salatu wassalam yace an bani izini na bada labari dangane da wani mala'ika guda ɗaya tak daga cikin mala'ikun da suke ɗauke da al'arshin Allah. Manzon Allah ya ce tsakanin namun kunnansa da kafadarsa tafiya shekara 70. Bawo Allah tafi kunnanka da kafadarka wannan kazarar. Ina ce ba za ta kai dani ɗaya ba. To amma shi wannan mala'ika ɗaya ne daga cikin makamantansa masu yawa. Tsakanin fata kunnansa da kafadarsa tafiya ta shekara 70. Kuma daga bakin da baya ƙarya shine manzo alaihi salatu wassalam. To ya kake da ta girman wannan mala'ika? To nan zaka gane cewa Allah bai hakuri ne. Yanda shakiyancin da ake wa Allah a ban kasa. Shi wannan mala'ika shi kadai a ce ya hore duniya. Me kake da to? Yau ba wa Allah a je maganar mala'ika. Corona da ba a gane. Ta zo ta gigita duniya, ta girgiza duniya, ta jikkata duniya. Duk wani da yake ji kwararre ne, kuma saboda Allah shi ne Allah, wanda suka fi nuna kwarewa da ilimi da dagawa, to sai Allah ce ta jikkata su saboda kowa. Mu kuma da ake gani shara a gona, wanda ake gabamu da tanadi, to mu kuma Allah sai ba mu lafiya saboda wanda suke jin su isa. Kun san daga cikin gaskiyar da Allah yake wa bawa duk lokacin da ya nuna ya isa ya yi daga to sai Allah ya nuna bai isa ba. Kun ga farkon corona sai ake cewa ai in ta shigo Afirka duk wuni daya a kiyasi miliyan kaza za ta kashe saboda ba su da magunguna, ba likitoci, ba asibitoci, ba tanadi. To mu tanadin mu shine Allah subhanahu wataala. Wa ni'matil udda kuma madalla da wannan tanadin shine Allah subhanahu wataala. Kun ga Allah sai ya sanya dan abin da ta taba ba su da yawa. Muna nan muna rayuwa cikin godiyar Allah da cikakkiyar lafiya. Allah muna ma godiya kuma ka ni'imta mana da'a da wannan lafiya da ka ba mu. To saboda haka girman sammai ba wanda ya isa ya faɗe su sai dai wanda ya halice su shine Allah subhanahu wataala. Sai yake wa zayyana sama'a dunya bi masabiha, kuma Allah sai yayi kawa ga sama ta kusa da fitilu. Wannan fitilu su ne taurari da muke gani. Taurarin nan ayoyin alqur'ani sun nuna cewa kashi uku ne. Amfanin taurari ko dai su zama ado a sama fitilu da za su haskaka mana kamar yadda wannan aya ta ambata, ko kuma su zamo cewa alamomi ne da ake gane gabas da yamma, kudu da arewa da su, ko kuma su zamo cewa tsaro ne Allah ya ba sama saboda shaidanu masu giggiwan sato maganganun mala'iku. Kuma duk wannan alamomin ko wannan ayyukan ayoyi sun faɗa. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa huwa alladhi ja'ala an-nujuma binnan Allah subhanahu wa ta'ala yake wala kada zayyana sama'a dunya bi masabiha wa ja'alna rujuman lish-shayatin. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala kada zayyana sama'a dunya, tabbas mun yi masama ta kusa kawa bi masabiha da taurari ga sunan gwanin kyau ga sunan gwanin haske. Wani tauraron idan yayi haske yayi haske da dare, sai ga ma kamar zaka iya sa zare a cikin allura ko ba fitira. Kuma wannan yana nuna mana wato hasken tauraro ba karami bane in ka kalli tazarar nisan tafiyar da yake da ita, ma'ana in ka kalli nisan inda yake kuma kaga hasken sa kasa, to ka san ba karamin haske ne shi ba. Sannan warjuman lishayatin, kuma Allah ya sa taurari su zama cewa jifa ne, abin jifa ne ga shaidanu. A wata ayar إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وبزينة للكواكب من يمسما تقصى أدو دون إلي الأدو نتولاري من يمتك أوا دومين تولاري سنا كارا وسما كيو سنا كارا وسما أرمشي شيسا منزو عليه الصلاة والسلام أول حديثي yake cewa taurari su ne adan sama daga ran da daga babu taurari to abinda akai musamma alƙawari na tashi daga aiki ya riga ya tabbata manzo Allah sallam yake cewa kuma ni ne aminci ga sahabbaina daga ran da bana cikin su to kuma zai iya faruwa ma'ana halin da sahabbai suka shiga na rashin dadi garkuwar cikin su ne Allah ya dauke manzo Alaihi Sallatu Wassalam shi sa abubuwan da ya faru rahmatullahi kuma radwanullahi alaihim ajma'in to saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya nuna a cikin wannan aya yayi wa sama ta kusa ado da taurari sai ya ce wa hifdhan min kulli shaytanin marid kuma su zamo kariya ne garkuwa ce tsari ne daga dukkan wani shaydani wanda yake mai taurin kai kafin wahayi ga manzo alaihi salam da shedanu sai su taka sama su taka juna wannan ya hau wannan har sai na karshe ya kanga kulluwan sai na ji abin da yake faruwa sama mala'iku suna tattauna wani abu da Allah ya sanar da su domin Allah subhanahu wataala yakan ba mala'iku labarin wa'ansu abubuwa da za a yi nan da shekara daya nan da wata kaza nan da shekara kaza to idan suka yi wannan satar sai su fada wa bokaye kuma sai su dinga yada ba sai a ce ai sun san gaibu domin sun fadi kaza kuma ainihin gashi ya riga ya tabbata to daga lokacin da Allah ya aiko manzo alaihi salatu wassalam sai Allah subhanahu wataala ya rufe wannan kofar shi yasa suke cewa inna kunna naqudu منها مقائد للسمع فمن يسمع الآن يجد له شهاب الرسل دام مكسنتي أقوي ونولي دمكي زما دومين ساتو جي دق سما تو أما أيضا دو وند يني يني في ذي سورارو تو زي ساموني باكي متابي تنسدي وند لا أجي فيش لشي shi yasa ma da sabo wannan ya faru su musamman zuwa da sallama ya faru ya kasance a banka sabo Allah ya aiko shi to da suka ga cewa da suna walwala yanzu kuma an hana sai suka ce to duk abin da akai wani abu ya faru a bankasa ku je ku yada mutanen ku su bintiko me ya faru to sai wasu daga cikin aljannu suka samu manzo alaihi salam yana karatun alqur'ani yana sallar da alqur'ani to da suka ji yadda qur'ani yake sai suka ce to lalle babu shakka wannan abin shine abin da ya sha maka ce tsakanin mu da ji daga abin da yake faruwa a sama to Allah subhanahu wataala sai ya nuna mana wannan ayoyi guda biyu taurari amfanin su shine ado ga sama da kuma wato a jefi shedanu a wata ayar wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر الله سيتو هو الذي جعل لكم النجوم الله شي ne sanya muku taurari litahtadu biha domin ku dinga shiryuwa kuna gane hanya ta hanyar wayannan taurari fi zulumatil barri a cikin dukkan kasa wal bahr da kuma dukkan teku na tabbatar da cewa duk wanda zai tambayi babansa mai shekaru ko kakansa to zai iya nuna maka cewa taurari kashi biyu ne akwai as-sayyarat akwai as-sawabit akwai wanda suke tafiya kai da kanka idan kalla za ka wata taurarwa kana ganin ta gabas sai ka ta dawo tsakiya sai ka ta koma yamma wata ka ganta tsakiya sai ka ta koma gefe to waɗannan su ne as-sayyarat domin suna tafiya daga lokaci zuwa lokaci sannan akwai as-sawabit wanda su kuma suna zaune ba sa matsawa wannan taurari to irin su ne Allah yake cewa ne ta hata dubiya domin ku shiri ku gane hanya ta hanyar wannan taurari ma'ana akwai taurari wanda kullun gabas take ba za ta taba canzawa daga gabas ba akwai wacce take tsakiya take kullun ba ta gushewa daga tsakiya akwai wacce take yamma ba ta canzawa daga yamma wata kudu wata arewa to wannan ni'ima ce Allah ya yi wa matafiya kun san a shekaru da yawa matafiya idan sun tafi fatauci wani lokaci dabbobin jeji sai su kawo musu farmaki zakuna ko damisoshi ko wani abu to sai ya zama an fasa su wannan yayin nan a guje wannan yayin nan a guje wancan yayin can a guje to suna gudu suna kallon sama ma'ana mutum in yana kallon sama yana kallon wannan taurari ya san waje kaza yake to kuma daman al'adar matafiya akwai zanguna da suke aje kaya su huta su ci abinci to lokacin da suka tsorata suka fita a guje ko idan yana kallon taurari to zai dunga kokari yana karyawa yana fana har ya ga cewa ya dumfari inda suka sa gaba kaga duk da cewa sun tsorata wannan yayin to amma saboda sun kware da sanin taurari to sai ga su sun fadi waje daya kuma duk lokacin da ya zama suna tafiya ko ba wani tsoro idan mutum ya bata kai tunda wancan lokaci babu toci lahaji babu wasu abubuwa na haske sosai mutum zai iya bata kai to idan ya bata kai yana tafiya yana kallon taurari to zai gane yanzu gabas nake ko yanzu yamma nake ko kudu nake ko arewa nake shi yasa Allah wa ta'ala ke cewa alamat wa bin najm hum yahtadun Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya manyan duwatsu da kuma ainihin taurari wanda da su ne mutane suke gane inda suka sa gaba wanda suke tafiya a cikin ruwa da jiragen ruwa irin na wancan lokacin su ma sukan yi batan kai idan ya zama cewa kun fante ku yi da wuri wani zubin ya zama jirgi ya canza daga inda ya sa gaba to shi ma wanda yake tuka jirgin sai ya kidime to amma idan hankalinsa ya dawo ya kalli sama sai ya gane cewa ga inda ya kamata ya sa gaba ma'ana ga inda gabas take ko yamma ko kudu ko arewa to wannan ni'ima ce Allah subhanahu wataala ya yi mana to shi yasa yake cewa mun yi ma'idifin sama ado sama ta kusa bi masabiha da taurari wanda suke haskaka ta wa hifdhan da kuma wani tsari wanda Allah ya sanya kamar yadda muka faɗa domin a tsare shedano kada su sato ji daga sama sai Allah ya ce dalika taqdirul azizil alim wannan gurgurjewa ce tsari ne na Allah wanda yake mabuwaye kuma masani ma'ana Allah subhanahu wataala yana nuna cewa duk girman sama da ƙasa da abin da suka kunsa ba su isa su yi masa tawaye ba yadda ya tsara haka za su gudana kuma shi masani ne ga dukkan wannan aiki nasa na sama da ƙasa gabaki daya anan mai tafsiri yake cewa kul ka ce a innakum shin yanzu ku yace bi tahqiqil hamzati thaniyati an karanta da yi wa alhamza ta biyu tahqiqi kun ga alhamza ce guda biyu a innakum ta farko mai fataha ta biyu mai kasara to an karanta da yi wa alhamza ta biyu tahqiqi a ce ai wa qur'a bi tashiliha kuma an karanta da yi mata tashili shine a ce ayyinnakum wannan shine qira'an ahli sama nafi'u da ibnu kathir da abu amr sune suke yin tashilin alhamza ta biyu kuma akwai mai idkhali akwai wanda baya yi shi yasa ana yake ta wa idkhalu alifin bainahuma da kuma sanya alif a tsakanin su wanda yake karatu da riwayan qalun ko kuma qira'an abu amr zai ce ahinnakum ahinnakum riwayan qalun daga nafi ko qira'an abu amr wanda ke karatu da riwayan warsh shi zai ce ahinnakum tashili ba tare da saka alif ba to shi ne ke cewa bi wajhaiha sa alif din da wannan fuskokin guda biyu ko dai ahinnakum ko ahinnakum wannan kuma shi ne qira'an hisham daga ibn amir zai ce ahinnakum alhamza ta biyu zai mata tahqiqi amma zai sa alif a tsakanin ta da ta farko sai ne ce wa bainal ula alif tsakanin ta farko da ta biyu din kenan za mu gane wannan gurin yana da qira'a nawa guda hudu ko dai a innakum ko a innakum tahqiqi ko tasili ba alif ko kuma a innakum a saka alif da tasili ko a innakum tahqiqi da saka alif kenan qira'a ce guda hudu Allah yake cewa shin ku da takfuruna billazi khalaqa al-ardha yanzu kuna kafirce ma wanda ya halicci ƙasa fi yawmaini a cikin muni biyu mai tafsiri yace nawbataini abinda ake kira da nauba shine lokaci kebantacce kaga shi yasa ake cewa niyaba fil amal wato in aka ce yatanawabani suna karba karba a wajen aiki me yasa annabi mai tafsiri yace nawbataini saboda ai kun ga lissafin muni yaushe fara lokacin da aka ci samai da kasai tun ai ba san muni ba sai da aka san cewa ga kasar rana ta fito ta bada to kafin fitowar rana ta fado ta ba kaga anan za ka iya cewa ga muni ba to shi yasa annabi aka ce yaumaini shi yasa yake cewa nawbataini ma'ana wasu lokuta ne wanda suke guda biyu kullu nawbatin asraqu mimma yakunu fi yawm kuma kowane lokacin ya fi gaggawa in an kwatanta shi da wuni da muka sani kun gane abin da mai tafsiri yake faɗa shi wannan yaumai din ba wai ana nufin yaumai ne a wajen Allah ba domin Allah ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi santin mimma taquduna wuni a wajen Allah da sabi mu shekara dubu ne inda za a ce ana nufin wuni biyu a wajen Allah to sai mu ce tsawon shekara dubu biyu akai a wajen halittar ƙasa tsawon shekara dubu biyu a wajen samar da abin da ke kanta tsawon shekara dubu biyu a halittar sama sai zama kenan halittar sama da ƙasa da abin da yake ciki tsawon shekara dubu shida to kun ba haka ake nufi ba abin da ake nufi kwatankwacin wannan wunin da muka saba mai awa goma sha biyu ko ƙasa da haka ko ɗan sama da haka kaɗan ina fata an gane to shi ne mai tafsiri ya faɗa sai ya ce fa sammal yawmaini sai ya ambaci wannan wuni guda biyu bil ahad wal ithnain da lahadi da litinin domin ita wannan halitta ta soma yawmul ahad kun ga al ahad abu na farko kenan ko guda daya al ithnain kaga biyu kenan wuni na biyu al thulatha mushtaq min al thalatha thalatha shine wuni na uku al arba'a مشتق من الأربعة وني نقول الخميس مشتق من الخمس كذا أنتروا دعائين في من بير كذا هكذا لسابي يكي لهدي ليتنين تلاتة لاربعة الخميس وان من يبدأ لسابي يكي أي نبي أود الاربعة وكينا كشيني أبن لما جوسر يكي فلعنا ثاني يكي تاو تجعلون له أندادا سيبكي سكا أمسا كيشي يتي شركاء ذلك رب العالمين mai wannan ka ta fara aikin ka shine ubangijin halittu gaba daya kaman ana nuna cewa duk wani wanda kake zaton da cewa Allah ne to shi ma halittarsa akai akwai nasa ubangijin shine Allah subhanahu wataala yace jam'u alam shi al'alamin jam'i ne na alam wa huwa ma siwa Allah shine duk abin da ba Allah ba sama ce ƙasa ce tsirrai ne ɗan adam aljanu tsuntsaye dabbobi komai sunansa al'alam sai ya ce wata mi'a liktilafi anwa'ihi kun ga idan muka ce alamin jam'i ne na alam yanzu aka ce alamul ins mutane gabaki ɗaya alam ne mai cin gashin kansa alamul jin duk jinsin aljanu alam ne mai cin gashin kansa alamul hayawanat alam al-tuyur alam al-hasharat duk wani alam ne to kuma sai aka ce alamina kaga ya zama jam'in jam'i to sai ce sai aka yi jam'in sallati na fi anwa'ihi saboda bambancin dabbobinsa jinsin yan adam daban na aljanu daban na dabbobi daban na kwari daban na tsuntsaye daban bil ya'i wan nun kuma sai aka ce alami ba ce al'awadin ba me yasa aka kawo jami'i na muzakarin salim sai ce taghliban lil'uqala domin a rinja yadda mafiya hankali kun ga wanda yake nauyi da matsayi shi yake rinjaye yanzu in ka kwatanta yawan yan adam da tsuntsaye da kwari da dabbobi wanne fi yawa kwari da dabbobi da tsuntsaye su fi yan adam yawa amma kun ga Allah sai ka ce alamin domin a rinja da yan adam kamar yadda da za a tago mace tara namiji daya sai ka ce ra'aituhum saboda shi kadai ya rinjaye su ba za ka ce ra'aituhunna a'a sai dai ka ce ra'aituhum saboda namijin ya rinjaye wannan bangaren da matan amma inda su ne zalla sai ka ce ra'aituhunna to in ko ka ga namiji daya mata tara ka ce ra'aytuhum to ashe min babe aula a ce namiji tarbata da a wannan zaka ce ra'aytuhum hum dan kallon cewa maza ne zalla wanda suke tare da ma dai wato tufar da safi ina fata an gane to shine abin da mai tafsiri yake nuna wa anan sai yace waja'ala kuma Allah subhanahu wataala sai ya saka anan sai mai tafsiri ce musta'anab jumla ce musta'anaba wala yajuzu athfuhu ala silatin labi sai ke cewa baya halatta ai athfin wannan ja'ala ga sila ta annabi wace ce sila ta annabi nan da aka ce bil ladhi khalaqa al arda to shi wannan khalaqa al arda shine sila ta annabi din to anan sai mai tafsiri sai ke cewa baya halatta ai athfin wannan ja'ala ta biyu akan wancan ja'ala ta farko me yasa sai ce lil fasil ajnabi saboda an samu fasil wanda ya raba tsakanin su kuma bako ne shine wata ja'aluna lahu andada kun ga taja'aluna lahu andada ba wato zurin abin nan ja'ala na farko ko na biyu bane ba to duk da cewa wannan magana da yayi wasu malamai ba su tabbatar ita ba Sulaiman al-Jamal a cikin tafsirin sa al-Futuhatul Ilahiyya yana cewa a'a ai al'adar larabci akan yi atafi akan al-muta'atifaini koda ko an samu jumla mu'tarada ko an samu ainihin fasil akan haka babu laifi dan an ce wannan waja'ala ja'alan nan atafi ne akan wancan kenan sai mai zama takdirin karatun latakuruna billazi khalaqal arda fi yawmaini sannan kuma waja'ala fiha rawasiya wato ma'ana shi sai zama takdirin in ka tsare wancan fasil din ina fata dai an gane abin da ake so a ce to sai ke cewa waja'ala fiha rawasiya Allah sai ya sanya duwatsu a ciki yace jibalan thawabit duwatsu waɗanda suke kafaffu min fawqiha Allah sai ya sanya su a saman kasa wa baraka fiha Allah kuma sai ya dumbe albarka a cikin kasar nan bi kasratil biya ta hanyar yawan ruwaye wazru da kuma tsirrai kala kala wadru da kuma hantsotsi na dabbobi musamman larabawa sukan rayu kawai akan hantsar dabba mutum ya zama yana tatsar da kuma sai yana sha ko shanunsa ko awakinsa ko tumakinsa to shi kansa nono da za a samu a jikin dabbobi ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala shi yasa su larabawa ma daga cikin kyautayi da suka yi idan an ga mutum talaka wanda ba shi da shi to sai a dauko akuya a bashi aro a ce gashi an baka dunga tatsan nonon ta kana sha ya je ya kiwanta shi kuma ya tatsi nonon shi da mutanen gidansa ya zama yadda fi sun sha to shi ne mai tafsiri yake cewa duru da kuma hantsotsi wanda suke na dabbobi kina ashe duk wannan albarka ce da Allah subhanahu wataala ya sa a barkasa kun ganin da yake cewa baraka fiha wannan ya nuna mana kaman yadda mun sha fada wallahi musamman buɗin arewacin Najeriya ni'imar da Allah ya yi mana da mun kula da ita muka yadda za mu ci gajiyarta wallahi ba wanda zai lakuce mana hanci in ka kalli jihohin nan namu za ka ga jiha guda ɗaya tak da za a nome ƙasarta ta isa ce da Najeriya da baki da jihohin mu na arewa to amma gaskiya mafi yawan mu mun saba da bagas mun saba da hutu mara ma'ana hutu lokacin hutu bai zo ba na tabbatar da cewa yanda Allah ya ni'imta mu da wurin noma da a ce za mu zage dantse kuma a samu taimako daga gwamnatoci taimako na ku zo ku gani mutanen mu a karfafa su a wajen harkar noma da kiwo wallahi ina tabbatar maka arewacin Najeriya bayan ya ci yadda ƙasar sai ya fitar a waje domin daga cikin ni'imar da Allah ya mana arewa muna da ƙasa wato yankunan da duk abin da kake so zai yi a wannan wurin ko kun san akwai shugabannin ƙasashe da suke zuwa hayar ƙasa a nan arewacin Najeriya su yi hayar ƙasa don su noma abin da ba zai yi a ƙasarsu ba kamar doya kamar sauran abubuwa da ake noma ba sa yi a wasu ƙasashen to akwai shugabannin ƙasashe da suka yi sha'awar haya ta ƙasa a yanki kaza don su noma su kai ƙasashensu to sai da mu Allah ya mana wannan gatar gashi nan to amma sai kaga wani ma abin ta kai shi gonakin gasunan tun na gadon kakanninsa ya kinoman ya buge da maula yana yawo kudanci ana wulakanta shi in ta kama ma a kashe shi a gone babur din nasa shi kuma Allah ya masa ni'imar da in ya tsaya sai ka fushi da kansa ya gina wayansu ma amma mu mun riga mun saba da abubuwa wanda sai dai mu ce Allah ka shirya mu to Allah ya yi albarka a ƙasa albarka mai yawa wanda ba za mu iya kure albarkar da Allah ya mutaba sai dai mu iyayen mu ya zama ainihin mun hakura sai sai wa qaddara fiha aqwata Allah subhanahu wataala sai ya kaddara abincinta shine yace kasama Allah ya rarraba linnasi wal bahaim ga mutane da kuma dabbobi to idan mun kalli ayar baqara Allah sai ce huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shine ya halitta muku abin da yake ban kasa ga baki daya thumma stawa ila sama nan ko sai ce wa qaddara akwai bambanci tsakanin al-khalqu da at-taqdir at-taqdir shine ya zamo an tsara abubuwa an suranta su yanzu misali ta yana lokacin da yake so zai yi dinki ko kafinta lokacin da yake so zai yi kujera ko gado ko wani wanda yake so kamar mutum ne wanda yake architect zai iya suranta wani gini a kwakwalwarsa gida ne mai daki kaza ciki da falo falon ɗaya kaza kitchen kaza ban daki kaza zai iya suranta wannan kwakwalwarsa to daga nan kuma sai ya zo sai ya aje abu akan takarda kaga wannan mutum da yayi ba shi yana an gina gidan ba shi ma kafinta lokacin da ya kaddara ya suranta kujera ko tebur ko wani abu da zai ya suranta fadinsa da tsawonsa da tudunsa kun ga bai zo a waje dake ba to wanda shine a takarda to ya zabi ta mai tsakanin wannan ayat da ta al-baqara tun dai Allah ya ce huwal ladhi خلق لكم ما ترضى جميعا دكومي نقصتي وقدر فيها امام الشنقيطي رحمه الله تعالى يجي انا زا iya daukan fuskoki akalla kamar guda biyu ko dai a ce shi al-khalq akwai al-khalq lugawi shine at-taqdir sannan akwai al-khalq al-fi'li in muka ce al-khalqul lugawi halitta al-lugance a yarance to shine at-taqdir mana gurgurje abubuwan da fara shi shi kuma al-khalqu bil fi'l ayi abun gashi nan zaka iya gani zaka iya taba mun gane ko kenan can da aka ce khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ya halitta muku abinda yake ban kasa gaba ɗaya kenan Allah ya gama tsarin sa ya kaddara zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza duk da cewa bai kora su akan kasa ido yana gani ba yace ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu ko ya zamo al-khalqu atan ana nufin khalqul asli yadullu ala khalqil far'i halittar asali yana nuna halittar dashi Allah yake cewa wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati tasjudu li adam kaga me ma'anan wa laqad khalaqnakum khalaqna abakum adam a lokacin ba halice mu ba amma sai Allah ya ce wa laqad khalaqnakum domin an halitta asalin mu shine annabi adam kenan ashe halittar asali zai nuna samuwar reshe da zai biyo baya ina fata an gane to wannan shine jami'i tsakanin ita wannan ayar da waccan ayar da aka ce an halitta nan kuma aka ce an kaddara domin abinda za mu gani kamar yadda za mu zo bayanin jami'i tsakanin ita wannan ayar da ta nazi'ati cewa sai daga bayan halittar samai sannan kuma duk abin da yake ban kasar aka fito da shi aka halicce shi ainihin asarari to shi ne alayhi kitabi arba'ati ayyamin fi tamami arba'ati ayyamin a cikin cikon kwana hudu yace nawbatin ma'ana dai yana ambata nauba saboda wancan lokaci ba fitar rana da faduwarta ballantana a ce wuni mai sa'a kaza ma'ana lokaci bayan lokaci sai ce ayyul ja'alu wa ma dhikira ma'ahu shi ja'alu din da abinda aka ambata a bayan sa kuma aka ce waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha qawtaha to shine wa ma zikira ba'dahu abinda aka ambata tare da shi kenan fi yawmin Allah sai ya halici wannan a cikin wuni biyu yace as-sulasa wal arba'a ranan talata da kuma laraba yace sawa'an mansubun al masdar daidai da daidai ai istawatil arba'atu istiwa'an wannan hudun suka daidai ki chip chip la tazidu wa la tanqus wanda ba za ka ƙara ba ba za ka rage ba ba za ka ce an halicci ƙasa da abin da yake kanta a kwana uku da rabi ba ko ka ce hudu da rabi dole ka ce wani hudu chip chip kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ambata yace bisailin wannan amsa ce ga masu tambaya an halqil ardi bima fiha da dangane da halitta kasa da abin da yake cikin ta yace summa sama shine kasa da ila sama sannan Allah sai ya lufi sama wa hiya dukhanu alhali tana a matsayin hayaki yace bukharun murtafi wani abu ne hayaki hayaki wanda ya daga sama ay khalaqaha fi yawmayn Allah ya halicce ta a cikin wuni biyu fajr ala ta'ala muddatu khalqil ardi Allah sai ya sanya tsawon lokacin halittar ƙasa bima fiha da abin da yake cikin ta da'ifa muddati khalqis samawati ninkin halittar samai domin kun ga sama a kwana biyu aka yi ta amma ƙasa da abin da yake ciki ninkin haka to shine abin da mai tafsiri yake cewa ma kaunis samai akbara min al-ardi tare da cewa su samai sun fi ƙasa girma wa akthar makhluqatu mu'ajib kuma sun fi yawan halittu da abubuwan mamaki duk yadda kake ganin kwari da tsuntsaye da dabbobi to sama ta fi ƙasa yawan irin waɗannan abubuwa mai tafsiri ce littabihi anan don a faɗakar ala anna al-ardh cewa ita ƙasa hiya al-maqsudatu bi-dhat kai tsaye ita ake nufi lima fiha min al-thaqalain saboda abin da yake kanta na dan adam da aljanna wa min kafaratil manafi'i kuma saboda mafi yawan abubuwan amfani da yake kan ƙasa fazalat muddatu khalqiha sai ya zama tsawon lokacin halitta ta da abin da yake cikin ta ya dadu li yakuna dhalik domin wanda ya kasance adkhala fil minna ya zama wato ya fi nuna tsananin baiwa da Allah yayi ala sakiniha ga wanda suke zaune a ban ƙasa mu kenan sai ya ce wani itina'u bi sha'anihim kuma dan a nuna kula da sha'anin su ɗan adam da aljan wa sha'aniha da kuma sha'anin ita ƙasa ɗin yace wa aidan kuma zalat muddatuha tsawon lokacin halittar ƙasa da abin da yake ciki ya dadu lima fiha min al-ibtila saboda abin da yake ban ƙasa na jarabawa a jarabiwa ne da kaza a jarabiswa ne da kaza bil ma'asi da saban Allah ko ga hadisi yake cewa ko fatil jannatu bil makare ko fatil dunya nar bi shahawat an zagaye aljanna da abin da rai baya so an zagaye wuta da abin da rai yake so mafi yawan abin da kake so kai bai da alheri a cikin sa mafi yawan abin da rai zai ji ina so in yi kaza wallahi mafi yawa ba alheri a cikin sa shi yasa kake mafi yawa in dai za a ce ga Allah to ita kuma ta fi wahala kalli azumi kalli sallah kalli duk wani abubuwa kalli ciyarwa duk daɗin dukiya duk daɗin mallaka mutum ya ɗebe ya bayar wani ma bai san ya yi ba saboda neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala amma mai rai zai fi so ya ajiye kai ya bayar ya tara ko ba zai amfana ba mai rai zai fi so ya wuni yana ci yana sha mai rai zai fi so ya yi bacci ya saka ta yi wala kar a ce masa yi kada a ce maka bari to ashe akwai jarabawa mai yawa a barkasa wal mujahadat da kuma wato gwagwarmaya da dauki ba dadi a dinga yaki da zuciya wal mujadalat da kuma musu tsakanin suware da suware tsakanin wani da wani wal mu'alajat da kokarin tabbatar da kaza ko sanar da kaza wal ta'lim abna'i al-ard kuma domin a sanar da wanda suke ban kasa su ne mutane wal jin da kuma aljanu ma'anar ta'anni wa tu'ada su san ma'anar bi a hankali da kuma bi sannu-sannu fil umuri muhimma a cikin al'amuran muhimmai kamar yadda muka faɗa a duniya Allah sai yi abin daki-daki dan a nuna mana kuma idan kuna son cin nasara ku yi abin daki-daki a sannu a sannu sai sai wal izhar kuma domin a bayyana annal ahmiya cewa shi muhimmanci laysat fil kibar ba wai a wajen girma bane wala fil kasara ba wai a wajen yawa bane ba wa innama hi fil fawaid wal misali kawai abin yana komawa zuwa ga fa'idodi da kuma abubuwa wanda suke na kyautatuwa da nagarta faqala ta'ala sai Allah ya faɗa laha ga ita sama din wal ardi da kuma kasa yace ijiya ku zo ila muradi min kuma zuwa ga abin nan fata tare da ku auqa kuna masu biyayya aukar hal ko a bisa tilas sai mali yace fi mawdu'il hal ma'ana da tawan da karam mansub al haliya qaiqa'ina aw qaiqa'ataini aw mukrahataini ko ne ku zo a matsayin masu biyayya ko ababan tilas sabawa qalata sai suka ce ataina mun zo bi manfina da ma duk wanda suke cikin mu fa'idina muna masu rusuna wa muna masu biyayya mai tafsiri ce fihi taghlibul mudhakkaril aqil anan arrun jayyid da namiji mai hankali dan ba a ce qa'iatin ba sai a ce qa'ila aw nuzilata ko kuma an ajiye su li khitabihima saboda kun ga an yi musu magana an ce itiya shi kuma mai hankali shi ake magana to ko tunda an yi musu magana nuzilata manzilata sai aka ajiye su a matsayin mai hankali wanda za a ce yi ko kabari an nuna mana lokaci za mu takaita a nan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya kuma gani da mu daidai dai tambayoyinmu kadan ne mai tambaya ta farko yi sallama ya ce mutane suna magana a cikin masallaci kuma maganar ta duniya malam hakan ya halitta yi ma'ana wai yana tambaya mutane suna magana ta duniya a masallaci ya halitta to sai mu ce magana duniya kala biyu ce akwai haramtacciya akwai halattacciya idan halattacciya ce ya halitta yi ta idan haramtacciya ce kuma baya halitta Manzo alaihi salatu wassalam ya kasance wani zubin idan yi sallar asuba ya kammala tasbihi in yi jiyo sai ce masa habbai akwai wanda ya yi mafarki a jiya idan wani ya yi mafarki sai ce ya aiki Allah na yi mafarki kaza to sai manzo alaihi salam sai ya faɗa musu fassarar mafarkin wata ran da aka rasa wanda ya yi mafarkin sai manzo Allah ya ce to ni na yi mafarki sai ya faɗa musu dogon hadisin da kuka sani wanda manzo alaihi salam ya ga mutane ana musu azabobi daban-daban kowa aka ce ga laifinsa ga dalilin da yasa ake musu azaba shayi a cikin wannan hadisi kun ga ai magana akan wai mafarki maganganu ne ba wai Qur'ani ko hadisi ake karanta ba ko maganganun da ya shafi rayuwa ta yau da kullum saboda haka ya halatta ayi magana ta yau da kullum a masallaci muddin ba giba bace ba ba wani sabon Allah bane tattauna wata maslaha ce wadda ya zama ya halatta amma kuma banda kasuwanci ba a kasuwanci cikin masallaci yawa kada wani ya ce to ai tunda kasuwanci halal ne a ba a kasuwanci a cikin masallaci ko da ka ce wani ya kawo ma kaya sai ka masallaci to ba zai kawo maka ce to nawa ka ce kaza ya ce ko haramu ne sai dai ku fita wajen masallaci ina ba ta gane wannan sai mai tambayar da kwakwai ce malam dan Allah a yi min ƙarin bayani ni ne na zo kawo aya a kafar sadarwa kamar Facebook ko WhatsApp amma kuma abin rubutun wayar larabci ne ba na Qur'ani ba shin malam in na rubuta a haka domin faɗakarwa babu matsala to ai Allah gafarta malam ita na'urar ba ita ce ta san ka'idar rubutun Qur'ani ba kai ka sani na tabbatar in dai na'urar za ta yi rubutu na larabci yadda za ta rubuta as-salatu ta yi alif lam sadun lamun wawun ta'un haka za ta yi alif lamun sadun lam alif ta'un matsalar taka sai ba ta nakuran ba kai ne in ka san ka'idar zakar rubuta yadda yake akan ka'ida in ko baka sani ba to wannan ba na'ura ba kuma menene zaka amfani da shi ba zaka iya rubutawa daidai ba saboda haka dan ka samu sauki in kana so ka rubuta wata aya a kafin sadarwa dauko qur'ani sai ka buɗo aya shikenan sai ka kalli yadda yake a rubuce sai ka rubuta shikenan duk wani sabani ka fita wannan shi kuma ya yi sallama ce assalamu alaikum sai ya ce a madadina da sauran 'yan uwa muna malam ta'aziyyar rasuwar mahaifinsa cikin shekarar da ta gabata Allah ya jikansa da duk sauran musulmi Allah ya kai rahama kabarinsu mu kuma Allah ya sa mu cika da imani amin amma kuma ina jin ai ba ba rabe ne ko so mahaifina bana shekara 2017 ne a October saboda haka ba ba rabe ne kusan shekara huɗu ne to ina godiya da taziya da kuma addu'a Allah ya sa ka lafiya daga ƙarshe akwai wani bawan Allah da yake roƙon addu'ar ƴan uwa cewa akwai ila ce ƴan ta'adda ko ƴan damfara domin wani lokacin ba ƴan ta'adda ba ne ba ƴan damfara ne suna damunsa da waya cewa wai ya aje masu kuɗi adadi kaza a wuri kaza in bai ajiye masu ba za su zo su kawo masa farmaki to abinda nake so in faɗa mishi wannan bawan Allah albishir ka kwantar da hankalinka ka durfafi azkar na safiya da na yamma ɗaya kenan kalzumci hasbunallahu wa ni'mal wakil kalzumci wa fawdu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad kalzumci la hawla wa la quwwata illa billah kaga wannan addu'o'in guda uku wallahi duk wani takadari shakki dan ta'adda azzalimi da zai maka wata barazana wannan addu'o'in sun fi karfin sa wani abin sha'awa wasu ƴan watanni ko in ce ma abin zai kai shekara wato daga cikin abin da muke gode ma Allah akwai Fulani da suke cikin jeji wani bai taba zuwa dutse ba amma wallahi karatuttukan nan da ake babban masallaci kai ka ce a garin su ake akwai wani Fulani da ya kira ni a jeji yake kullum yana tare da karatuttukan nan yace min malam akwai kidnappers da suke ta yi mun waya suna cewa lallai in aje musu miliyan kaza in ba haka ba a matsayina na mazaunin jeji za su zo su halaka ni sai na ce to abin nake gaya ma kada ka ba su ko kwabo kuma in sun sake kiran ka ka ce ba za ka ba su ko kwabo ba kuma Allah ya fi karfin su kuma ka ci gaba da addu'a wallahi yan kwanaki zan ce sai kira ne yake cewa malam nayi addu'a kuma Allah ya karba Allah saka da alkhairi yace ko ka san wannan yan ta'addan gabaki ɗaya ma duk an kashe su a yanzu ma'ana duk lokacin da ka maida lamari zuwa ga Allah to Allah ya ishe ka Allah ya ce wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbun wato hasbunallahu wa ni'mal wakil tana da sirrin da Allah kadai ya san iyakarsa in ka duba asalin bayaninta alladhina qalahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil me yabiyu baya kanqalabu bi ni'matin min Allahi wa fadlin lam yamsasuhum su'u wattaba'u ridwanallah Allah ya faɗi wannan asalin wannan aya lokacin da aka yi yakin Uhud sai mushrikan Qurayshawa suka aiko manzo alaihi salam cewa yakin da aka yi bai ishe su ba a haɗu wuri kaza a shekara mai zuwa a fafata manzo alaihi salatu wassalam ya amsa wannan gayyata lokacin nayi da suka ga cewa Allah ya jarrabe su da karancin abun hannu da waɗansu bala'o'i sai suka aiko wani daga cikin mutanensu kafin ya musulunta cewa ya je ya yi wa manzo alaihi salam wato barazana alladhina qalahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshaw yazo ya fada wa manzon Allah cewa Qurayshawa sun yi gangan kwanda manzon Allah da sahabbai ba za su iya komai akan su ba yana fada masa wannan sai manzo Allah ce ko ni kadai ne zan tafi sahabbai suka bazama suka shirya kafin a isa Qurayshawa Allah ya saka tsoro da nazari a cikin zukatansu suka tafi a guje suka gudu har ma suka zubar da su kayayyaki nasu musulmi suka samu wayannan kayayyakin kuma suka je suka ci kasuwa suka sayo kaya suka zo suka ci gwaban riba shine suka dawo da wata farin lata Allah subhanahu wataala so hasbunallahu wa ni'mal wakeel ka rike ta a matsayin wukar gindi ga duk wani bala'o'in rayuwa ko ta barazana saboda ka wannan bawon Allah muna masa addu'a Allah ya kare shi daga sharrin waɗannan mutane da ma makamantansu kuma Allah ya tsare mu gaba ki daya ya kare mu daga sharrin masu sharri Allah ka ba mu lafiya